ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushi
masarar assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu ne yau zai je jihar Difani a jamhuriyar Niger inda zamu ji shirye-shiryen da aka yi na komawa bakin karatu na sabon shekara bana a kasar ta jamhuriyar Niger bayan hutun da aka shafe da kuma ambaliyar ruwa da ya hana ƴan makaranta komawa azuzansu a can baya ba tare da na ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilin Harun Sule Rashidu domin jin yanda lamarin ya kasance Malam Haruna gare ka
din dai mahukunta a jamhuriyar Niger suka bada umarnin komawa makarantun boko a fadin kasar baki daya duk da tsaikon da aka samu wajen komawar dalibai da malamai bakin azuzuwa sakamakon mummunar ambaliyar da jamhuriyar Niger ta fuskanta a wannan shekarar yanda jihar Difama haka aka yi cin karo da irin wannan matsalar Nuhu Hassan Juri shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai daya a nan jihar Difa yayi ƙarin bayani kan yadda aka koma bakin azuzuwa a fadin jihar har ma gami da isassun kayan aikin da suka samu don gudanar da ci gaban karatun kakar shekarar bana yana mai cewa
lalle hakika bana 28 wata Oktoba na wannan shekara 2024 a makaranta da malamai a cikin ƙasa na Niger da baki daya an koma ga azuzuwa an koma aiki ka san dangane da yanayi na damuna wasu klasoshi sun wadi wasu klasoshi sun tsatsage da sauran shi duk an yi dauki mataki mai baya da haka kuma tun daga can babban minista namu an aiko muna kayan aiki wajen ton 45 abu ne na mamaki saboda ba mu taɓa samun irin wannan yawan kayan ba kuma mun yi farin ciki kayan nan da suka zo an rarraba su an ba da su inda ya kamata gubernur ya zo da shi aka amshi kaya ya bibiya ya gani irin kayan da aka bada da sauran shi kamushin da muka samu mun zamna mun yi nazari su ma duk an kai inda babu an aika su fatanmu wannan tsari da ake cikin shi bana Allah ya taimake mu mu ƙara cigaba gaba
to sai dai wasu daga cikin ɗaliban jihar ta Difa da na hira da su sun bayyana farin cikin su game da komawar da suka yi bakin azuzuwa duk da ana ganin zaman lafiya ya fara dawowa a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa yayin da waɗansu ɗaliban ke nuna akasin haka ga dai abin da suke cewa
Ali Bulama gaskiya mun ji dadi an koma makarantar da kai duk da komawar da muka yi a cikin makarantar nan mun samu koma baya sakamakon ambaliyar nan kuma game da karatun mu a bangin kayan ki mun samu komai da komai mu a nan yankunan mun samu cigaba game da kwanciyar hankali amma a waɗansu yankunan muna jin labarin abin da yake faruwa da su na recent tsaro muna fatan gwamnati ta kare karfafa matakan tsaro
Abubakar Inusa muna jin dadi da muka koma makaranta duk da cewa yankin namu muna fama da rashin tsaro wannan abu shine ya kama na garancin malamai wasu mu suna koda an tura su ba kowa bane ba yake tafiya duk da muna son karatun nan in ba karfafa tsaro ba bai yiwa mu tafiyar da karatun mu yanda muke so
irin waɗannan matsaloli na rashin komawa makarantu kan lokaci game da tabarbarewar tsaro na jifa dalibai da malaman su har ma da uwayen yara a cikin wani yanayi na zulumi duk kokarin da mahukuntan jihar ta Difa ke yi don ganin an magance wannan matsalar Usman Kanin Ba Isa mamba ne a kwamitin kungiyoyin uwayen yara a nan jihar Difa
da yawa ne yara ba su koma kan ekol ba saboda meye ne saboda ambaliyar nan ya kamata kuma akwai karancin tsaro ma saboda mushannin ma in an tura ma sauran dan saboda karancin tsaro nan wasu ba sa zuwa ma abin da yasa kowa yake dardarkin nan ka tura yaran ka ekol kai kanciyar hankali baka samu ba yaro hankalin ki a tashe a cikin ekol shine ake gudu gwamnati in ta mai gace masaran tsaron nan dole ne kuma malamai su tayi da kansu su ba ma yara ilimi
daga bisan dai mahukuntan jihar ta Difa jin kadan bayan kaddamar da komawa makarantun boko da suka yi a hukumance sun yi wata gana da malaman makarantun jihar dan sanin halin da suke ciki Nuhu Hassan Juri yayi karin bayani yana mai cewa
gwamnan jihar sai ya ce an aikin shekara guda yanzu ai ya kamata a zo a ga juna a yi jawabai ga malaman makaranta saboda suke tare da yara suke cikin wahala wani sai ya biya kuɗi zai je wajen aikin shi wani yana nesa wani inda yake muhallin da yake halin da ƙasar Difa take ciki cikin tsoro ake aiki da sauransu ya ce yana so ya gane su ya tattauna da su ya ji dangane da halin aikin da suke ciki malaman makaranta an ba su dama sun yi magana bancin shi kuma sun kawo 'yan koke-kokensu an tattauna an fahimci juna
to sai dai a nashi bangare Ali Ayuba da ke zama shugaban wata kungiyar malamai 'yan kwantiragi da cewa Izekwap a nan jihar Difa jim kaɗan bayan tattaunawar da suka yi da mahukuntan jihar ta Difa sun isar da jerin korafe-korafen da ke gaban su. Kama daga batun kalubalen rashin tsaron da suke fuskanta game da sauran biyan bukatun su ne yau da kullun, yana mai cewa
ka san kamar yanda kusan kowa ya sani jahan Difa da jahar Talabiri a ayan shekarun nan baya su ne suke fuskanta irin wannan barazana matsaloli na tsaro, wanda wani lokacin ma tana tafiya da rayukan abokannin aikin mu musamman malaman da suke cikin yankin Difa da yankin Talabiri, wanda sun shekara da shekaru suna cikin hatsari na rashin kwanciyar hankali da barazana ta tsaro da suke fuskanta. Muna buƙatar a ce hukumomin nan su lura da yanayin da malaman nan suke ciki, amma wani tsari ne za a fiddo don a samu a sanya mushina cikin incin su na samun matrikul wannan ya kamata a fiddo shi. Shi ne ya sa muka zaɓi mu bi hanyar tattaunawa. Ta hanyar tattaunawa firaiman muna da kyakkyawar fahimta tsakaninmu da hukumomi na yanzu wannan musamman ƙarƙashin shugaban ƙasa General Abdurrahman Tchani, bamu da shakka akan in dai kokenmu ya je gare shi to bamu da wani tunani, mun san zai saurari mutane kuma za a biya musu wasu daga cikin bukatu. Su da mun biyuwa ne bukatunmu gaba ɗaya mu ce mu samu biyan bukatu. Mai manya-manyan adiba su a rage mana su, in ya so mu shi sai ya samu hankalin da zai iya zuwa ya ba ƙasa hakkinta da ya dace.
Duba da irin jerin waɗannan matsaloli da malaman suka bayyana, mahukunta a nan jihar Difa sun ce sun ɗauki duk waɗansu ƙwaƙwaran matakan da suka dace dangane an magance matsalolin da suka jima suna addabar malaman. Nuhu Hassan Juri shine mataimaki ga shugaban hukumar ma'aikatar ilimin bai ɗaya a nan jihar Difa, yayi ƙarin bayani yana mai cewa
dangane da ƙalubale na wajen rashin tsaro, hakika matakai an ɗauke su kuma sojojinmu suna tsaye ga komin takwas wanda yawanci su ne ke da wannan rashin kwanciyar hankali in ka ɗauka tun daga Maini, Shatimari, Difa, Giskeru, Boso, Tumur, Kablewa zuwa Gegime su ne wanda suke bisa yawancin wannan hatsarin. To amma alhamdulillahi ko ina matakai an ɗauke su na gari wanda ana ƙoƙarin a kawo kwanciyar hankali. Babban kwanciyar hankali kuma wanda za a samu shani bisa yanayi shi ne akwai tsari wanda yake kai su suna shiga mota ko kuma abun hawa wanda an sake ɗauka alƙawali yanda aka yi shi bara, bana ma haka za a yi shi. Ministanmu ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, tsaye take tana ganin abubuwa wanda ya dace da ita da mukarrabanta suna kawo sauyi a cikin tahiyar da harkar makaranta.
To sai dai abin zaman jira a gani shine game da alƙawuran da mahukuntan jihar ta Difa suka yi ga malaman makarantun boko a jihar zai matuƙar tasiri sosai, dangane an biya musu wasu daga cikin haƙoƙinsu da suka jima suna tambayar gwamnatin ƙasar, har ma da batun bai wa malaman isasshen tsaron da zai ba su damar gudanar da ayyukansu na koyarwa musamman a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa da ke fama da matsalar tsaro.
To masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu a Difa da jamhuriyar Niger
Harusu Rashidu
da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Judy Leder Gresham na kuɓa bage shi burinke cewa huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa.